wani rahoto da sashen kula da tattalin arziki da kasuwanci na ma'aikatar kotun wajen Amurka ya fitar ya nuna cewa Najeriya na daya daga cikin kasashen duniya da cinikayya tsakanin kasar da Amurka ke ci gaba da haɓaka. Rahoton wanda aka fitar a ƙarshen makon jiya ya nuna cewa kamfanonin Amurka sun sayar da kayayyaki da kuɗin su ya kai na fiye da dala biliyan 2 a shekara ta 2017, wato bare kenan, wanda hakan ya karu da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2015 da kuma 2016, a inda ita kuma Najeriya ta sayi kayayyaki da ya kai na dala Amurka biliyan 7. Akasarin kayayyakin da ake cinikayya tsakanin Najeriya da kuma kasar ta Amurka dai ya ta'allaka ne akan ma'adanan man fetur da motoci da kuma sauran kayayyaki na masana'antu. To kome wannan rahoto ke nufi kenan a kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma kasar Amurka? Tambayi kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
Bayanan da ofishin jakadancin Amurka wanda ke Najeriya ya tattara na game da matsalolin zuba jari a Najeriya. Shi wannan bayani yawanci ma'aikatan ofishin jakadancin ne da suke kula da harkokin tattalin arziki ko kuma kasuwanci su dukkan tare irin wannan bayani domin su watsa shi musamman ga 'yan kasuwan da suke mutanen Amerika da suke da kuma sauran mutane da suke so su zuba jari a kasashen da bayanin ya shafa.
To sai dai kuma kamar yadda ita kanta gwamnatin Najeriya akwai shi yake kuka da cin hanci da rashawa, shi ma wannan rahoto na gwamnatin Amurka ya taɓa wannan ɓangare inda ya yi batun cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci akan ruwayen Najeriya, wanda a wani lokaci yakan kai ga garkuwa da kuma neman fansa akan 'yan kasashen waje da ke neman kasuwanci a ƙasar. To koya irin wannan batu na cin hanci da rashawa da kuma rashin tsaro zai shafi kasuwancin na Najeriya da Amurka? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Masu zuba jari suna da shakku ko suna jin tsoron irin waɗannan alƙaluma, to za ka ce ba za a samu wannan jarin da kai tsaye ba. To ana sa rai idan gwamnatocin ƙasar da wannan abin ya shafa za su lura da waɗannan abubuwa, su yi ƙoƙari su ga cewa sun inganta shi, musamman a Najeriya yaƙi da cin hanci da rashawa. To wannan kaga sai gwamnati ta ƙara ƙaimi, haka kuma ɓangaren shari'a su ma sai sun ƙara ƙaimi cewa a duk lokacin da aka je ya zama na an inganta harkokin shari'a yanda an taimaka musu da fasahar zamani wanda ba za a iya ɗauki lokaci ba idan aka shiga da kara za a iya samun hukunci a ci gaba da kasuwanci.
Batun kasuwanci da tsaro dai na ɗaya daga cikin fannonin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taɓo a lokacin da ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a kwanakin baya, inda kuma ƙasar ta Amurka ta amince ta sayi wa Najeriya wasu jiragen yaƙi na kimanin dalar Amurka biliyan 500, inda kuma ake sa ran takunkumin da Amurka ke neman a sake kagaba wa ƙasar Iran zai sanya Amurka da kuma wasu kawayenta sake dawowa da cinikin man fetur da dangadan daga Najeriya. Babban Ishbrun, Bure Amurka daga Lagos.